بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Asabar ce da ta daidai da 20 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1432, daidai da 20 ga watan Agusta shekara ta 2011. Wannan shine kasan na 27 daga cikin jerin tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muke karantawa daga littafin Umdatut Tafsir an Al-Hafiz Ibn Kathir, wallafar Malam Ahmad Shakir, Allah ya gafarta musu baki da. Idan jama'a ba su manta ba, mun fara shimfiɗa da sharar fage dangane da tafsirin suratul Baqara, a inda muka ji darajoji da falaloli da ke tattare da karatun suratul Baqara a cikin gida. Da karanta suratul Baqara a cikin gida domin zai sa shaitani ya rinka gudu daga gidan, kamar yadda annabi ya ce, a kowane dare in ka karanta suratul Baqara a gidanka, to sai an yi dare uku shaitani ya nisanci gidan. Idan da rana ka karanta a gidanka, sai an yi ni uku shaitani yana nisantar ainihin wato wannan gida. Haka kuma muka ji muhimmancin karatu shine aiki da shi. Annabi ya ce ku rinka karanta Al-Qur'ani kuma ku rinka aiki da shi, domin misalin wanda ke aiki da Al-Qur'ani kamar jaka ce take cike da turare, duk inda aka kada sai a ji kanshi. Misalin wanda haddace Al-Qur'ani ko baya aiki da shi, misalin jaka ce da turare amma bakinta a daure, don haka ba a jin kanshin. Shin sa jama'a, manufar ilimi ita ce aiki da shi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sannan muka ji cewa suratul Baqara idan aka hada ta da Ali Imran suna da matukar daraja kwarai. Annabi ya ce ku rinka karanta suratul Baqara, ku rinka karanta suratu Ali Imran, saboda za su zo a ranar alkiyama a matsayin inuwa ko girgije ko kuma wani hadari wanda za su lulluɓe duk wanda ainihin wato ke karanta su. A nan akwai wani abu mai muhimmanci, shine ba za ka fahimci muhimmancin inuwa a ranar alkiyama ba sai ka san cewa ranar alkiyama za a tashi ne gaba ɗaya a cikin rana da tsananin zafi, kuma kowa zai ji wannan zafin rana ne da gwargwadon zunuban shi. To a lokacin ne za ka gane muhimmancin inuwa a filin alkiyama. A ƙarƙashin haka ne a cikin hadisi annabi yake cewa sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu, mutane bakwai Allah zai saka su a cikin inuwar shi a ranar alkiyama, ranar da babu wata inuwa in ba tashi ba. Daga ciki ya ambaci waɗanda suke ƙaunar juna saboda Allah, da mutumin da zai yi kuka saboda Allah wani bai sani ba, da mutumin da zai ba da sadaka da hannun shi na dama hannun hagu bai sani ba, da mutumin da mace ta neme shi kyakkyawa mai daraja akan ya lalata da ita sai ce yana ainihin jin tsoron Allah. Haka dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya siffanta su waɗanda za su shiga inuwar Allah a ranar da babu inuwa sai tashi. Allah ya saka mu a ciki. Sa'an nan muka ji suratul Baqara tana daga cikin surori guda bakwai waɗanda su ne Baqara ɗin da Ali Imran da suratul Nisa da suratul Ma'ida da suratul An'ami da suratul A'raf da suratul Yunus, waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya mishi bayyansu a cikin Al-Qur'ani da cewa wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim, Allah ya ce mun baka wasu surori guda bakwai daga cikin surori da ake yawan maimaitawa har da Al-Qur'ani mai girma. Wannan ita ce fassara ta biyu daga cikin fassarori da aka yi wannan aya. Mun karanto fassarar farko a can baya a ƙarƙashin suratul Fatiha, wa laqad atainaka sab'an minal mathani. Anan sab'an minal mathani ana nufin Fatiha da take da ayoyi bakwai wadda ake yawan maimaita ta a cikin sallah. Nan kuma sab'an minal mathani ma'anar ita ce surori guda bakwai waɗanda ake yawan ainihin maimaita su a farko-farkon karatun Al-Qur'ani. bayan duk da muka karanta wannan sai muka ji cewa waɗannan surori guda bakwai gaba ɗayan su sun sauka a Madina ne, malamai sun haɗu akan haka. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To ci gaba da ƙarashin falala dangane da suratul Baqara. Malam ya ce wa qad sabata fi sahihaini an ibn mas'ud annahu rama al-jamra min batn al-wadi. Hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abdullah dan Mas'ud. Annahu rama al-jamrata min batn al-wadi. Cewa shi Abdullah dan Mas'ud ya jefi jamra. Abinda yake nufi da jamra anan ita ce al-jamra al-kubra ko al-jamratul aqaba. Wuraren jifan shedan guda uku ne. Za ka taho daga Mina, in ka taho daga Mina kana gangarowa, kana gangarowa, kana kallon Makka kenan. To ta farko ita ce al-jamra as-sughra, karama kenan. Ta biyu ita ce al-wusta. Ta uku ita ce al-kubra. To wannan al-kubra din ita ce ake magana anan. Da yaje zai jefe ta shi Abdullahi dan Mas'udin, fa ja'ala al-baita an yasarihi, sai ya maida Ka'aba ta koma hagu gare shi. Wa mina an yaminihi, mina kuma ta zama tana hannun dama shi. Ga yadda al'amarin yake, kamar yadda muke zaune a cikin wannan ɗakin taro, misali mutumin da yake tahowa jifan shedan yana tahowa daga kamar yanzu anan inda muke, ga yamma, ga gabas. To daga yamma ne kake tahowa, Mina tana yamma ne, don haka wurin jifan shedan yana gabas ne da Mina. Don haka sai ka baro Mina, ka sa Mina tana bayanka. Mina fa ba ta jihar Niger ba, Mina ta wurin aikin Hajji jama'a, sai ka sa ta a bayanka haka. To in ka taho za ka zo ka samu wurin jifan shedan, na ɗaya sai ka tsallake shi, na biyu ka tsallake, na uku sai ka tsallake. To sai ka juya haka, sai ka maida ita Mina ɗin, sai ta koma dama da kai. Makka kuma ga ta sai ta koma hagu gare ka. To sai ka fuskanci ita wannan wurin jifan shedan. To a wancan lokacin kwari ne, dan karka je yanzu ka ce ina kwarin yake. A wancan lokacin kwari ne a wurin, akwai dan abin nan slab haka. To amma yanzu wuri yayi dandamali, ma mai yiwa ma ba za ka gane ina kake. To wannan wurin jifan shedan da ya tsaya a nan zai jifa, yanzu ga ta ya fuskance ta, zai jefe ta, sai za ku ji sai ce nan ne gurin da wanda aka saukarwa da suratul Baqara ya tsaya. To wai aka saukarwa da suratul Baqara? Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shin me yasa ya ware suratul Baqara bai ce wanda aka saukarwa da suratul Fatih ba? Aka ce saboda suratul Baqara ita ce surar farko a Madina ta fara zuwa da hukuncen aikin Hajji. Kuma yanzu alaka ce ta aikin Hajji, don haka sai ya alakanta saukarwa da Annabi da suratul Baqara sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ina fata an gane. Shine aka ce saja'ala al-baita an yasarihi, sai ya sanya Ka'aba ta koma hagu gare shi, wato Ka'aba Makka kenan. Makka ta koma hagu gare shi. Wa mina an yaminihi, mina kuma ta zama dama gare shi. An fahimta? Thumma qala, sannan sai ya ce hadha maqamul ladhi unzilat alayhi suratul Baqara, wannan ne gurin wanda aka saukarwa da suratul Baqara, nan ya tsaya. To yanzu ka san me yake nuna maka? Sunna dangane da jifan shedan, idan ka taho daidai wurin jamra din sai ka kado hagu da ita kenan, sai ka juya haka, sai ka maida Makka ta zama hagu, Mina tana dama, sai ka jefe ta ta wannan fuska ta arewa kenan. In kun fahimta da kyau, ta arewa kenan. To idan da za ka kewaya, kaga Makka ta koma maka dama, Mina ta koma hagu, to kaga za ka jefe ta ta kudu, ita tana arewa. To abinda Ibn Mas'ud yake cewa ba nan Annabi yake tsayawa ba, Annabi yana tsayawa ne haka, wato arewa da ita, sai ya sanya Makka ta koma hagu, Mina tana dama, sai ya jefe ta, sai ya ce to anan ne Annabi yake tsayawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abin da yasa malai ya kawo wannan hadisi, saboda fadar da Ibn Mas'ud yace nan ne wanda aka saukarwa da suratul Baqara yake tsayawa, wato suratul Baqara hatta samu daraja, darajar da ana ware ta da ambato na musamman a danganta saukar da ita ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jama'a kun fahimta? Domin duk mutumin da ya kai matsayi babba, musamman matsayi a wurin Allah, to danganta ka zuwa gare shi ko ta wace hanya ce daraja ce shi yasa ka dan aka zo fadin darajar Anas sai ga an ce hadisi daga Anas dan Malik sai ga an ce boyi boyin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana boyi boyi din nan yaron gida daraja ce ka zauna gidan manzon Allah kana shara kana wanke wanke kana wanki kana guga daraja ce ko kun fahimta ka dubi yanzu aka samu wani direban shugaban kasa a unguwarku ko ne share kwata gidan shugaban kasa zuwa zai yana hura hanci ina fata an gane to balle tiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa rawa ibn marduwai an utba ibn farqad qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ashabihi ta'akhura wani ainihin wato sahabi yake cewa mai suna utba dan farqad yace ya ga ainihin wato wannan amma gashi yana nuna kamar ainihin wato ba sahabi bane kamar tabi'i ne yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taba ganin jinkiri game da sahabban shi ma'ana yana jiran su fito sallah da wuri ko su fito za a je da'awa ko za a je yaki ko za a je wata harka sai ga ba su fito da wuri ba fa qala sai yace ya ashaba suratul baqara annabi yace ya ku jama'a suratul baqara annabi ya kira sahabban shi da haka ya kuma abota suratul baqara sai ibn kafir yace wa azunnu hadha kana yawm hunain ina tsammanin wannan ya faru ne a lokacin yakin hunain wani yaki ne wanda sahabbai sun galabaita har su aliyu da ake cewa ali haidara ali ga danga kusan yaki wannan sai da suka gudu kowa sai da ya gudu aka ce hadda kai ali haidara yace har ni ina ka buye yace da na gudu sai nazo na fake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya faru kuma kuskure ne lokacin musulmi suka yi suka dubi yawan su sai suka manta da Allah sai suke cewa ai wannan yawan namu yau kan ba a isa ba shine Allah yace wa yawma hunainin id a'jabatkum kasaratukum rana hunaini da yawan ku ya burge ku kuke ganin cewa ai wannan yawan ya kai dole ku nasara sai Allah madaukakin sarki ya sallada makiya akan ku Allah madaukakin sarki ya taimake mu shine ibnu kasir yace yana jin a lokacin yakin hunain ne hina wallahi mudbirina lokacin da ainihin sahabbai suka juya suka gudu amara al-abbas fanadahu sai annabi ya umarci abbas ya kiraye su ya ashab ash-shajara ya ku wadanda kuka yi manzon Allah mubaya'a a gindin bishiya yani ahla bai'atir ridwan wato wadanda suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a wadda Allah yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina laqad radiyallahu 'anil mu'minina haqiqa Allah ya yarda da mu'minai Allahu akbar wadannan sahabbai kenan su ne za ta fara gaskata a kansu laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarati Allah ya yarda da mu'minai wadanda suke maka mubaya'a dinnan a karkashin bishiya to sai aka kiraye su da wannan suna aka ce haba ya ku da Allah ya yarda da ku da kuka yi annabi mubaya'a a karkashin bishiya wasu riwaya a wata riwaya ya ashaba suratul baqara ya ku makaranta suratul baqara annabi ya kiraye su da wannan suna ne liyan shutahum bizalika dan ya karfashe su ya sa musu karfin jiki akan haka fa ja'alu yuqbiluna min kulli wajhi sai da sahabbai suna fitowa ta ko ina kuma suna ta dawowa wato kiran su da cewa su ashabu suratul baqara ne nan da nan sai kuma karfashe ya dawo musu wa kadhalika yawmul yamama haka nan lokacin da aka yakin yamama yakin yamama kuma musailamatul kazzab ne da ayi cewa shi ma annabi ne a cikin kabilar bani a ainihin wato hanif da suke da'awar cewa ayyukin da dai quraishawa ma suna da annabi mu ma miƙe mu goyi bayan ka tunda abin ya zama kabilanci kai sai suka goyi bayan shi to aka tafi za a yake su ma ashabi musailama lokacin da sahabbai suka yaki tare da jama'ar musailama ja'ala sahabatu yafiruna sai sahabbai suka rinka gudu likafafati jaishi bani hanifa saboda yawan wannan ainihin sojoji da suka fito yaki na kabilar bani hanifa faj'ala almuhajiruna wal ansar yatanaduna ya ashab surati baqara sai muhajirai da ansar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka rinka shela suna cewa haba ya ku mahaddata suratul baqara haba makaranta suratul baqara hatta fataha Allahu alaihim haka akai ta kiran su ana karsasa su da wannan sura har sai da Allah ya ba su nasara malam yace radiyallahu an ashabi rasulillahi ajma'in Allah ya kara sahabban manzon Allah yarda baki daya anan ana nuna maka irin yadda suratul baqara take da daraja har ana addressing annabi da ita har ana addressing sahabbai da ita ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka saukarwa da suratul baqara sahabbai kuma ana ce musu wadanda suke haddace suratul baqara ko wadanda suke aiki da suratul baqara to jama'ar musulmi kunji wadannan su ne ainihin wato sharar fage da ainihin muqaddima wadda wannan babban malami al-imam al-hafiz ibn kathir ad-dimashqi Allah madaukakin sarki yayi wa ainihin wannan sura insha Allah ta'ala ba tare da bata lokaci ba malam mai ja mana baki zai ainihin jawo mana jeren giyar ayoyi tun daga ta daya har zuwa ta biyar wadanda wadannan ayoyi sune farko farkon sharar fage a cikin ainihin suratul baqara algafat malam bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
Allahu akbar wannan sura kamar yadda ainihin muka fara ambato tun jiya har zuwa yau sunanta suratul baqara ana kuma iya ce mata al-baqara kamar yadda muka bayyana a baya cewa ta sauka ainihin a Madina ne abinda ake nufi da saukar da sura a Madina shine bayan hijirar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga Makka ya dawo Madina to tun daga wannan rana har zuwa ran da Allah ya dauki ran shi duk wata aya duk wata sura da aka saukar mishi da ita to sunanta madiniya ma'ana yar madina tun daga ranar da Allah ya fara saukar mishi da iqra wadda ita ce ranar farko ta wahayi har zuwa ranar da kuma yunkura ya bar wannan gari na makka duk wata sura duk wata aya da aka saukar ita kuma sunanta makkiya wato yar makka wannan sura ta sauka ainihin a madina kuma ta sauka a daidai lokacin da al'ummar musulmi ba su dade da dawowa madina ba suna cikin galabaita da wahala daga fitintinu da suka fuskanta na tsawon shekara 13 a hannun mushrikan makka sai Allah madaukakin sarki ya kwantar musu da hankali ya share musu hawaye ta hanyar bayyana musu to yanzu sun samu natsuwa abinda ya cancanta shine me sai a bautawa Allah to bauta Allah ba za ta taba yiwa da jahilci ba dan haka wannan sura da ta zo tukuna sai da ta kasabta mutanen da suka tattaru a Madina a wannan lokaci mutanen da suka tattaru a Madina a wannan lokaci na farko akwai mu'minai wadanda suka yi imani da Allah suka yi imani da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da dukkanin sauran annabawa da manzanni da suka gabaci Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'annan waɗannan mutanen suka yi imani da ranar lahira. Dukkan wasu al'amura da imani baya kammaluwa sai da su, waɗannan mutane sun yarda da shi. Waɗannan mutane sunansu muminai. To sa'annan akwai wasu mutane waɗanda su ƴan gari ne asali, su ne asalin ƴan garin Madina. Waɗannan mutane kuma tushensu ɗaya Larabawa ne na asali, su ne Ausu da Khazraj. Waɗannan Ausu da Khazraj tushensu ɗaya, amma da tafiya ta tafiya sai suka koma suka zama Ausu da Khazraj, kamar yadda duk inda ka ga basakwa ce tushen shi ɗaya da bazan fari, amma da tafiya ta tafiya sai a koma ana ce wannan basakwa ce, wannan ana ce mishi bazan fari, amma tushen fa guda ɗaya ne. Duk inda ka ga Kano da mutumin Jigawa tushensu ɗaya ne, amma da tafiya ta tafiya sai a ce wannan ɗan Jigawa, wannan kuma Bakano. To haka waɗannan ƙabilu suke Ausu da Khazraj. Waɗannan mutanen bautar gunki suke, da tsafe-tsafe, da addinai na gargajiya. Su waɗannan mutanen su ne mutanen da suka fara haɗuwa da Annabi yana wa'azi a wurin aikin hajji. Daga cikinsu aka samu waɗanda suka karɓi addinin Musulunci, kuma suka lamincewa Annabi cewa ya dawo garinsu Madina, idan ya dawo zai samu natsuwa da kwanciyar hankali. Manzon Allah ya yi marhaban da wannan tayi da suka yi mishi, amma ya ce su yi haƙuri, Allah bai ba shi izini ya koma ba a lokacin. Amma akwai sahabbai waɗanda Allah bai kange su daga komawa ba, Annabi sai ya haɗo su suka fara tuhuwa da su. Daga ciki akwai Mus'ab ibn Umair da ya zo Madina a matsayin ɗaya daga cikin muhajirai na farko-farko kafin manzon Allah ya iso. Annabi ya mai izini ya fara ainihin yi wa musulmi sallah ta juma'a. Masallacin da aka fara wannan sallah har yanzu yana nan, an bar shi domin tarihi dab da masallacin Quba a tsallaken titi. Wannan masallaci limamin shi na farko shi ne sahabi Mus'ab ɗan Ubayr, shi ne fara limancin juma'a da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To waɗannan mutane Ausu da Khazraj sai suka ta shiga addinin musulunci. Don haka duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake magana dangane da muminai, to an haɗa su cikin muminai na muhajirai. To sai zama muminan sun kasu nau'i biyu, akwai muminai baƙi su ne mutanen Makka da suka zo Madina, akwai muminai ƴan gari su ne Ausu da Khazraj. Amma saboda Allah baya son ƙabilanci sai aka daina kiransu da Ausu da Khazraj, sai aka koma sai aka yi musu suna ɗaya, aka sanya musu Al-Ansar. Wannan Al-Ansar muƙami ne, daraja ce a musulunci, ma'ana mataimakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masu taimakawa musulunci, masu taimakon musulmi da suka ainihin baƙunce su. Shi yasa duk inda Allah zaka ga ya ambace su, bai taɓa ambata su da Ausu da Khazraj ba, sai dai ka ji ya ce wallazina tabayyau ad-dara wal imana, waɗanda suka mallaki ƙasar Madina kuma su suka mallaki imani. Yuhibbuna man hajara ilayhim, suna ƙaunar duk wanda ya hijira ya dawo gare su. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, idan suka ɗauki sadaka suka bayar ko alheri ba sa jin kuma suna da sauran buƙata dangane da wannan, zuciyarsu da ba ta ci gaba da bin abin da balle su yi bori. Wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, Allah yake suna fifita baki a kan kansu ko da buƙata ta musamman suke da ita akan wannan abu. Waɗannan mutane da Allah ya musu irin wannan yabo a cikin Alƙur'ani su ne manzo Allah ya koma yayi wani yabo makamancin haka a cikin hadisin Muslim. Manzo Allah yake imani zai tattare daga duk inda yake a ƙarshen duniya, kamar yadda macijiya take tattarewa sai ta taru a cikin ramunta. Annabi yake imani zai tattare daga duk inda yake a ƙarshen duniya sai ya koma Madina. Shi ne ka gane wallazina tabayyau ad-dara wal imana, yadda suka mallaki ƙasar Madina haka kuma suka mallaki imani. Ka ji ƙarshen duniya imani zai tattare ya koma can. A wani wuri Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, waɗanda suka shiga addinin musulunci da farko-farko da waɗanda suka taimaka wa musulmi tun da farko-farkon addinin musulunci, da su ake da waɗannan ƙabilun Aushu da Khazraj waɗanda suka shiga addinin musulunci. To waɗannan mutane sun samu darajar da har duniya ta tashi babu wanda zai same ta, shine su ne suka bakinci, wato su ne suka karɓi bakuntar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su suka ba manzon Allah inda ya gida da inda ya gina masallaci, su suke ɗaukan gida su baiwa bakon musulmi, su suke ɗaukan gona su ba musulmi, su suke ɗaukan shagon kasuwa su haɗa da jali, su ɗauki mata su bashi, sannan kullum suna lallashin shi suna bashi haƙuri dangane da garin. Waɗannan mutane ba a taɓa samun irinsu a tarihin musulunci ba, kuma har duniya ta tashi ba za a samu mutane irinsu ba, domin dai ba za a sake samun al'ummar da manzon Allah zai hijira ya koma garinsu ba. To waɗannan mutane sun gama samun daraja mafi ɗaukaka. To amma an samu tsirari waɗanda suka rage ba su musulunta ba daga cikin waɗannan ƙabilun. To waɗannan su ne suka kai mu zuwa ga kashi na biyu na mutanen da ke zaune a Madina. Kaga muminai, in aka ce muminai ana nufin al-muhajirun wal ansar. Kaga mushrikai, in aka ce mushrikai ana nufin waɗanda suka rage a cikin daga cikin Aushu da Khazraj, ba su shiga musulunci ba. Su kuma ba addinin Christianity suke bi ba, kuma ba addini suke bi na Judaism ba, wato ba Yahudanci suke bi ba, shirka suke yi. To kashi na uku kuma su ne me? Kashi na uku kuma su ne ahlul kitabi. Su ko ahlul kitabi asali ba ɗan Madina ba ne, amma sun zo Madina ne sun zauna saboda suna karanta a cikin littattafansu cewa annabi da Allah zai aiko a ƙarshen duniya zai bayyana a wani gari ne mai yawan dabilai. Don haka sai suka tattaru, sai suka je, sai suka cika garin Madina. Madina ta cika har ta batse da su. Sai suka koma suka sake taruwa a wani gari da ake kiran shi Khaibar, saboda shi ma yana da yawan dabilai kuma kusa da Madina ne. Da zato da yi wa kansu fatan Allah ya sa cikinsu wannan annabi zai bayyana. Waɗannan su ake kira ahlul kitabi, Yahudi ne da Nasara. Kashi na huɗu su ne waɗanda su ba muminai ba ne, su ba mushrikai ba ne, su kuma ba ahlul kitabi ba ne. Waɗannan mutane su ne munafukai. Su dai ba za su shiga addinin musulunci ba, saboda ba su yi niyya ba tun farko. Su kuwa suka fahimci cewa in suka tsaya suka ci gaba da kafirci tattare da ƙabilun da suka rage 'yan tsirari na Aushu da Khazraj, to za a wayi gari wata rana babu su babu labarinsu. Su ko ba za su koma su shiga cikin ahlul kitabi ba, domin suna ganin hujjoji kullum na sauka na Alkur'ani, hujjojin malaman ahlul kitabi suna ƙarewa, su ko ba sa son su ji kunya. To kuma duk da haka fa ba za su kyautata niyyarsu su shiga addinin musulunci ba. Sai suka ce za su shiga cikin addinin, amma kuma za su rinka wa addinin makirci ta ciki da ta waje. To waɗannan su ake kira munafukai. To sai ku kaddara, annabi ya zo garin da da yana zaune a garin Makka, yana fama da nau'in mutane ɗaya ne kawai, su ne mushrikai. Duk hayaniyar da ake a Makka da mushrikai ake yi, babu ahlul kitabi, babu munafukai. Ana nan sai aka dawo garin da ga mushrikan, amma ba su da ƙarfi. Ga ahlul kitabi, su kuma hujja ta ƙare musu, don haka sun koma imma su haɗa kai da mushrikai, imma su koma su haɗa kai da munafukai domin su yi makirci. To sai zama ga mushrikai, ga ahlul kitabi, ga munafukai, waɗannan su suka taso wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma da yake yana da ɗaurin gindin waɗanda suka kawo shi garin, sai ya zama ya ƙarfafu da ƙarfin Allah. To sa'an nan kuma yanzu musulmi sun samu kwanciyar hankali, domin sun yi ƙarfin da haka siddan ba za a rinka musu irin abin da aka yi musu a Makka na duka da cin zali da wulaƙanci ba. To kuma musulmi kenan suna buƙatar su bauta wa Allah. To shine sai suratul baqara ta sauka. To ita suratul baqara jama'a tana cike da shari'o'i ne. Kaga dai ta yi magana dangane da tsarkake ibada ga Allah shi kadai, ta yi magana dangane da tsarkake zuciya da musulunci ya zama babu munafunci, sannan ta yi magana yadda ake zama da ahlul kitabi, sannan ta zo ta yi magana dangane da harkokin aure, ta yi magana game da harkokin idda da harkokin saki da harkokin takaba da harkokin kasuwanci da kuma harkokin riba. Sannan kuma har yau surar ta tattara tunaninka ta komar da cewa kasancewa duk abin da kake akwai ranar da zaka koma ga Allah. Allah ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, duk abin da kuke so ku tuna akwai wata rana da za a komar da ku ga Allah. Duk abin da kake kasan akwai wata rana. To wannan sura ita ce za mu fara tafsirinta a yau. Kamar yadda na ce, ya halatta ka ce mata suratu baqara, ya halatta kuma ka ce mata al-baqara, ka ce hafiztu suratal baqara wa qara'atul baqara, na haddace suratu baqara ko na karance baqara. Menene baqara? Baqara shi ne saniya. Ita wannan sura ta samo sunanta ne daga wani labari wanda ya faru a cikin surar, wanda yake dauke da wata gagarumar mu'jiza da Allah ya nuna a zamanin Annabi Musa alaihi salatu wassalam, a inda wani da ya kagara mahaifin shi ko baffan shi ya rasu dan shi kuma ya ci gado. Kagara ta kai kagara har ya hada kai da ƴan ta'adda suka je suka kashe uban ko kuma suka kashe baffan nashi. Daga ƙarshe sai kuma yazo ya nemi ya tayar da rikici, abinda Bahaushe yake cewa tabar ma'ainihin wato kunya akan nade ta da hauka, shi ya ci fanka. Amma da yaji tsoron kada asiri ya tonu, sai ya koma yana cewa makwabta sun kashe mishi uba ko kuma sun kashe mishi makwabcin uba. Domin lokacin da yake son kai da daddare ne, sai ya saba gawar sai ya kai ta kofar gidan makwabta sai ya ajiye. Da aka waye gari ya sa hannu a kai ce an kashe mishi kanin uba. To sai waɗannan suka goyi bayan shi daga cikin jama'ar anguwa, waɗancan suka goyi bayan makwabta. To sai kowa ya fara zaro makami za a yi yaki. Sai masu hankalin cikin suka ce amma yaushe za a yi yaki a sake kashe wasu jama'a akan kisan kai guda ɗaya da ya faru ba a tantance wayo shi ba. Masu hankali suka ce tun daga Annabin Allah Musa a cikin mu sai a je wurin shi. Da aka je wurin Annabi Musa suka ce Annabi Musa mun yi kisan kai, muna roƙon ka gaya mana mece ce mafita, ya za a yi a gane wanda ya kisan kan. Sai ce inna Allah ya'murukum an tadbahu baqara, Allah yana umarnin ku sai ku yanka saniya. To daga wannan kalma ta al-baqara Allah ya ce ku yanka saniya, daga nan ne wannan sura ta samu ainihin sunanta. Kamar yadda kusan surorin al-Qur'ani gaba ɗayan su ta irin wannan salan ne, daga wata kalma da Allah zai faɗi sai ainihin a rada mata suna. Sanya wa suna suna abu ne na sunan yanka, ba suna ne na lakabi ba, wato daga Allah ne ta hanyar Annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi yasa suratul baqara da kake cewa ko al-baqara, to Allah ne ya rada mata wannan sunan a bisa harshen fiyayyen halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Malam yace bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara karatu da fassara ainihin wannan sura. Ayar farko ta surar ta fara da alif lam mim, kamar da aka ji mallam ya karanta su waɗannan harufa ba za ka iya karanta su ba idan suka zo a Qur'ani har sai ka zauna gaban wani malami masani ya koyar da kai, domin ba su da wata ka'ida kwaya ɗaya yadda ake karanta su ta Larabci ko ta huruful hijaiya. Ba su da wata ka'ida kwaya ɗaya da ake bi ta tajwidi, don haka hanyar iya karanta su ita ce ka koya shafawiyyan daga bakin malami. Kaga dai na farko ka kira shi da alif, amma sau da dama in aka tashi rubuta shi sai ka ga wani lokacin an rubuta shi ba a yi mishi alhamza a saman shi ko ba a yi mishi alhamza a ƙasan shi ba. To yanzu wannan in ba malami ya gaya maka ba, shin za ka karanta shi ne da alif lamun mimun kamar yadda ka saba ka ce alifun lamun mimun, ko ku za ka yi mai wasali ne ka ce alam ko kuwa zaka ce alim ko kuwa alim, dan haka baka da wata hanya da zaka iya karanta wannan sai malami ya koya maka. To hanyar da ake karantawar ita ce yadda kuka ji mai jan baki ya karanta, alif la kaga harafin farko zaka faɗe shi da yadda ake faɗin shi a matsayin shi na harafi na hijaiya, amma harafi na bifa zaka ja shi gwargwadon harka hudu, sannan kana dadda zaka ƙara ke faɗar shi sai kuma ka shigar da sautin shi cikin mimin, wadda ita kuma mimin din zaka faɗe ta a matsayin mimin, amma kuma za a ji shadda ta shigo. Alif la haka ake karantawa. Insha Allah ta'ala za mu zo mu lissafa sauran da suka zo ire-iren haka a cikin Al-Qur'ani gaba daya, mu faɗi kuma yadda ake karanta kowanne insha Allah. Malam yace ka bi ikhtilafa al-mufassiruna fi al-huruf al-muqatta'a, malaman tafsiri sun yi sabani dangane da waɗannan gutsutsurarrin harufa waɗanda ake ganin su fi awailis suwar a farkon wasu surori na Al-Qur'ani. Faminhum man qala, daga cikin malamai na tafsiri akwai waɗanda suka ce hiya mimma ta'assara Allah bi ilmihi, waɗannan irin harufa suna daga cikin harufa ko ayoyi ko karatuttuka ko ɓangare na Al-Qur'ani wanda Allah kadai ya kadaitu da sani shi, don haka faraddu ilmaha ila Allah. Waɗannan malamai sai suka ce ba za su fassara su ba, suka maida al'amarin sanin su zuwa ga Allah, walam yufassiruha, ba su fassara su ba. Don haka so da dama za ga in sai kawo su sai ka ji kawai sun ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika, Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan ayoyi, shi ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa, shi ya san me yake nufi da wannan karatu. Hakahu al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi ya bada labarin wannan fatawa daga malamai fi tafsirihi, a cikin tafsirin shi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an, an Abi Bakr, daga sayyidina Abu Bakr, Abu Bakr ma baya fassara waɗannan ainihin harufa, wa Umar da sayyidina Umar, wa Uthman da Uthman, wa Ali wa Ibn Mas'ud da Ali da Ibn Mas'ud, dukkan su suka ce Allah kadai ya san me yake nufi da alif lam mim da sauran ire-iren su. Wa qala hu Amir bin Sha'bi, daga cikin malaman tabi'ai akwai al-Imam Sha'bi shi ma haka ya fadi, wa Thawri da malam Sufyan al-Thawri, wa ikhtarahu Abu Hatim ibn Hibban, al-Imam ibn Hibban shi ma wannan irin maganar ita ya zaba. Wa minhum man fassaraha, to jama'a kun ji maganar farko, maganar farko ita ce ne babu wanda ya san fassara da ma'anonin waɗannan harufa da wasu surori suke farawa da su a Al-Qur'ani sai Allah. Wannan ita ce maganar da sayyidina Abubakar da Umar da Uthman da Ali da Abdullahi dan Mas'ud, manya-manyan masana ne cikin sahabbai, ita suka gamsu da ita. Daga cikin tabi'ai akwai Ash-Sha'bi da Thawri, wannan maganar an samu cikin manyan malaman hadisi Ibn Hibban ita ya zaba. To amma kuma sai malam ya ce wa minhum man fassaraha, daga cikin malamai kuma akwai waɗanda ke fassara su. To menene fassarar ta su? Wa ikhtalafa ha'ula'i fi ma'anaha, dangane da fassara su kuma waɗanda suka yadda ana fassara su, su kuma sai ba su haɗu akan fassara ɗaya ba, su kuma kowa ya fitar da fassara irin tashi. Faqala Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, mala Abdurrahman dan Zaid dan Aslam ya ce innama hiya asma'u suwar, waɗannan sunayen surori ne, don haka duk surar da kaga ta fara da alif lam mim sai ka ce suratu alif lam mim, duk surar da kaga ta fara da sad sai ka ce suratu sad, duk surar da ta fara da hamim sai ka ce suratu hamim. In ji fassarar wannan malami, qala Zamakhshari, malamin tafsiri Zamakhshari yace fi tafsirihi, a cikin tafsirin shi mai suna Al-Kashaf yace wa alaihi itbaqul akthar, wannan ita ce maganar da mafi yawancin malamai suka dangazo a kanta. Abinda yake nufi da mafi yawancin malamai anan waɗanda suka yadda ana fassarawa, malaman da suka yadda ana fassarawa suka ce to fassarar waɗannan harufa sunayen surori ne, ونقل عن سيبويه أنه نص عليه سيبويه shi karara ya faɗi wannan magana ma haka zamakhshar ya bada labari daga gare shi cewa Sibuwayhi ya ce yanke duk surar da kaga ta fara da waɗannan harufa to sunanta kenan wa ya'tabidu hadha bima warada fi sahihaini an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqra'u fi salati subh yawm aljum'a na daga dalilan da za a karfafi wannan maganar da su wani hadisi da ya zo cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Huraira. Abu Huraira ya ce manzon Allah ya kasance a sallar asuba ta ranar juma'a ku kiyaye duk sallar asuba ta ranar juma'a sai annabi yana karanta alif lam mim as-sajda kaga yanzu sunan sura ce amma ba ya da ma surar ta fara alif lam mim sai aka ji Abu Huraira ya kiraye ta da wannan suna وهل اتى على الانسان وكما هل اتى على الانسان حين من الدهر لكم wannan na daga cikin dalilan da za a iya yiwa a karfafi hujjar wadannan mutane cewa wadannan harfa da suka fara da wasu surori to sunayen surorin ne wa qala mujahid malam mujahid ɗaya daga cikin malaman tafsiri ne cikin tabi'ai shi ko cewa ya alif lam mim وحامين وألف لام ميم صاد وصاد يجي كاجا وادنن حرفا da kaga ni fawatih wasu mabudai ne iftataha Allah biha alquran da Allah ya buda alqurani da su wa qala ba'd ahli alarabiyya amma wasu malamai na harshen larabci su ko cewa suka yi hiya hurufun من حروف المعجم ولنا نرجعكم حروف الهجائية استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها كذا أبن بوسم على من لا رجي سكتي سكتي ولنا حروف إنك جنس أفرق سورة تو حروفا بكي تكيني الله يسوه لسا فونك سو بكا أما سيفت السورة يفتك كتن بكي تكيني يبر سورا باسوا فليبا ko kun fahimta jama'a misali alif lam to irin wadannan harufan su ne a cikin suratul baqara irin wadannan harufan su ne a cikin suratul ali imran saboda wadannan surori sun fara da wadannan harufa to madadin Allah ya ci gaba da lissafa maka sauran harufan sai ya fada maka wadannan kawai sauran kuma in ka ci gaba da karatun surar ka gani haka wasu malamai suka ce التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا ودنن حرفا دكاكي جنن اكي فأي تسورا ببعا فأي با سنانان اتكم وانن سورة سوني سورا چكم اي نواتو حرفا هجائية بدا عشرين دتاكوس ذاتا دا امي ابن كثير ينا تتشوى عشرين دتاكوس بروا كيكم ادن اسلامي عشرين دبكو كسانيكو وان الله سوزا اكي قد دبا مورو لانن مسألة حرفا كما يقول القائل كما يبدو ذاك جنتنا مغانا سيئتي ابني يكتب في ألف باء تاء فاء فانا اينا تنينا ربوتو جمد ألف باء تاء فاء أي في حروف المعجم وتبادانا تنينا ربوتو جمد حرف هجائية الثمانية والعشرين جدا عشرين تتسقنا فاستغنا بذكر بعضها أما جنوعها سيوانا متن وذاتو wajen ambaton wasu daga cikin su ba sai ya faɗi sauran tattauniyar ba haka Ibn Jarir shi ya bada labarin wannan misali yanzu sai ka ce dana ya iya ABCD da kake nufi da ya iya ABCD har zuwa ABCD EFG har zuwa Z amma kaga sai ka faɗi na farko sai ka wadatu da sauran to haka sai ka ce dana yana can yana rubutun alifin ba'un ta'un sa'un me kake nufi har zuwa ya'u to sai malaman nan da suka yarda da wannan fatawa suke cewa idan kaga Allah ya fara sura da nun to yana faɗa maka wannan harafi na nun guda na daga cikin harufan da ke cikin surar kuma idan ka ci gaba to zaka samu sauran harufan hijaiya a ciki ina fata an gane
a karkashin wannan magana akwai wata magana makamanciyar ta wanda ita wannan din ce ta haifar da ita. Masu wannan magana suka ce duk surar da kaga ta fara da wani harafi, to in ka ji ta lissafe dukkanin harshen da suke cikin wannan surar za ka ga cewa waɗannan harshen su suka fi yawa. Don haka alif lam mim, ka ji harshen nan guda uku alifin da lam jaye da mim jaye, to su suka fi yawa a cikin suratul baqara. Nun, to nun guda ita ta fi yawa a cikin wannan sura ta suratul qalam. Hamim, waɗannan harfa ha ƙarami ko ha saɗe da mim jaye su suka fi yawa a wannan sura. Qaf, to ƙaumin ruwa ita ta fi yawa a cikin wannan sura, haka malamai suka ce. Idan kana son gaskata wannan magana statistically, kididdiga keke da keke, ga website da muka ɗibi duk wannan statistic na Alƙur'ani muka zuba shi kamar shekara biyar da ta gabata, ka buga www.quransite.com quransite.com quransite.com, amma ya zama Quran site din ya zama a cikin kalma daya quransite.com quransite.com. za ka ga kididdiga gaba ɗaya wadda ba a taɓa samar da ita ba a duniyar Qur'ani. Allahu akbar, ba mu ne muka yi aikin, da malamai ne suka yi aikin, ni dai kawai mun ɗauka mun saka a kan intanet ne saboda sauran al'ummar musulmi su albarkatu da wannan ilimi. A cikin za ka ga Qur'ani harsha nawa yake da su, kalmomi nawa Al-Qur'ani yake da su, amin guda nawa ne a Qur'ani, guda nawa ce ha faɗo, guda nawa ne kowanne za ka gani. Sannan kuma ta wani ɓangaren sai ka ga wata ƙididdigar kowace sura daga cikin surorin Al-Qur'ani ita ma mun zuba maka adadin harsan da ke cikinta da kuma adadin kowaɗanne harufa. Misali, yattini wal zaitun, yau guda nawa ne a cikinta, ta guda nawa ce a cikinta. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, layin guda nawa ce a cikinta, lanjaye guda nawa ne a ciki. Idan ka je kan intanet za ka samu wannan gaba ɗaya, kuma an yi firin ɗin shi ne, za ka iya kwaso su gaba ɗaya ka zo ka zuba a kan taka kwamfutar ko kuma a kan handset ɗinka insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimaka, amin. Malam yace qultu, sai shi malam yace majmu'ul huruf al-madhkura fi awa'il suwar bi hadfi al-mukarrar minha arba'ata ashara harfan. Malam yace tattaruwar harfan da aka ambace su a farkon surori gaba ɗaya na Al-Qur'ani, idan ka cire waɗanda aka maimaita, domin misali yanzu za ka ga surar da ta fara da alif lam mim ko ai ka ga guda nawa ce, surar da ta fara da alif lam mim guda nawa ce, Baqara ta fara da alif lam mim, Ali Imran ta fara da alif lam mim, ka ji guda nawa aƙalla, ka ga guda biyu. To yanzu irin wannan idan aka zo a ƙididdiga ɗaya ba a sa, domin abin da ke wannan harafin shi ke wannan harafin. To idan ka ƙirge harufan da Allah ya fara da su a farkon Al-Qur'ani gaba ɗayansu ƙwaya goma sha huɗu ne, wahiya su ne alifin, lamin, mimin, sadin, ra'un, kafin, ya'un, ainin, ta'un, sinin, ha'un, kafin, mimin, yajma'uha qauluka. In ka so ka dunƙule su a dunƙule, kamar yadda ABU abbreviation ne na ne Ahmadu Bello University, amma in ka ciccire waɗannan ɗige-ɗige sai zama ne ABU. To haka wannan ma alifin, lamin, mimin, sadin, ra'un, ka'un, kafin, ya'un, ainin, ta'un, sinin, ha'un, kafin, mimin, yajma'uha qauluka. To don ka samu sauƙin haddace su sai ka ce nassa hakimin qati'un lahu sirrun, nassa hakimin qati'un lahu sirrun. To waɗannan su ne harfa ƙwaya goma sha huɗu waɗanda Allah ya fara da su a farko-farkon surori. Wa hiya nisful hurufi adadan, idan ka dubi hurufin hija'iyya gaba ɗaya 28 ne, to wadannan kuma guda 14 ne to kaga nan ma wata mu'jiza ta alqur'ani qala az-zamakhshari babban malamin zamakhshari malam mahmud yace wa hadhihi al-huruf al-14 wadannan harufa guda 14 mushtamilatun ala ansafi ajnas al-huruf sun tattaro nau'i nau'i na harufa wato harufa anan ana magana dangane da makharij din su akwai harafin da zaka ji shi mahmus ne wato ba shi da kara akwai harafin da zaka ji shi majhur ne yana da kara akwai harafin da zaka same shi yana da rikhwa ko rahwa akwai harafin da zaka same shi yana da kara yana da karfi to malamin yace wadannan harufa guda 14 wani ikon Allah sun tabo kowanne nau'i na daga cikin harufa da gargadan yadda malaman sauti malaman ilimin sauti ilmul aswat sune malaman phonetics da phonology na larabci da gargadan yadda suka karkasa sautin harufa wani harafin zaka ji kasa kasa ake fadin shi wani zaka ji ana fadin shi da karfi wani zaka ji ana fadin shi can ciki wani ta yaji ake fadin shi to wani ikon Allah waɗannan harufa guda 14 sai da zama Allah ya dibo daga kowane bangarori nasu ya'ani min al-mahmusa wal majhura daga harufan da suke ba su da ƙara da waɗanda suke da ƙarar wa min ar-rihwa da waɗanda suke da laushi wa shadida da waɗanda suke da tsanani wa min al-mutabbaqa da waɗanda zaka ji su suna da nauyi wal maftuha da waɗanda zaka ji a buɗe ake faɗin su kamar ka ce ha wa min al-musta'aliya da waɗanda zaka ji su ta sama sautin su ke fitowa wal munkhasiba da waɗanda zaka ji sautin su ta ƙasa ƙasa wa min al-huruf al-qalqala da kuma harufan qalqala waɗanda suke da sauti in an zo kwana a kansu wa kad sarradaha mufassala sai imamu zamakhshari ya kawo su dalla dalla ثم قال سيدي فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته أركيا تبت ذا الله وند كومي كنكنت أبسيكا بإيها وشأتك حتى حروف الهجائية بالقرآن في فارة وابسو أقوة الجميلة تألا أتك وياذي مشاهدين سين ورد حروف الهجائية أما كما sai da ya zama an ɗibo daga nau'in kowaɗanne irin harufa da gwargwadon sautinsu shi ne malam ya ce tsarki ya tabbata ga Allah wanda hikimar shi tana bayyana a cikin abu komai ƙanƙanta shi dubi ƙwaro kiyashi abin duk da kake da shi kake rayuwa yana da shi wajen rayuwa kaga dai kana da ido yana da shi haka ne ko ba haka ba amma dubin aka ciro ƙwaya idan ka guda ɗaya ta fi girman shi halittar gaba ɗaya amma kuma a jikin shi Allah ya fitar mai da me yana da ido yana da hanci yana da ƙafafuwa ya tsanka ƙwaya ɗaya idan aka yanke ƙumbar ya tsanka ƙwaya ɗaya ta fi kiyashin girma amma kuma a jikin shi a haka ɗin yake da ƙafafuwa guda huɗu sarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah idan kana ganin wannan mai ruwa mai dangane da al'amarin Allah dubi fasahar zamani wani tsohon injiniya a 1950 yake faɗin cewa nan gaba waya da ake ɗaukanta tana bi ta hanyar waya za ta koma ta hanyar iska nan gaba yace talbijin da ainihin ake kallon shi ta hanyar iska zai koma ta hanyar waya shine ba daga tashar talbijin kake kama shirye-shirye yanzu ga na'urar bidiyo nan sai ka ja waya sai ka dora duk shirin da ake zaka iya sawa kai ma ka gani to yanzu ka dubi tafiya da kai tafiya wannan yar itan na'ura da ake kira GSM ko handset da can an yi ta ne don amsan magana da kuma aikawa da magana ta hanyar murya ta koma ana iya rubutawa ana iya rubuto maka ta koma aka sa mata na'urar cocil a jiki aka fitar da rediyo a jiki aka fitar da talbijin a jiki aka fitar maka da duk wata fasaha da kake bukata duk abin da kake bukata madadin da za a ganka da agogo a hannu za a ganka da rediyo kana yawo za a ganka da cocila za a ganka da camara za a zanka da tarkacen abubuwa kana yawo kamar da gidaje ko yanzu ka rike wannan ƙitan na'ura in ji ba fakkace ta ishe ka haka ne ko ba haka ba to jama'a idan ya zama dan adam hikimar shi ta kai haka menene kake tunanin ba zai yi dangane da Allah ba dan haka lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar da yake cewa ranar alkiyama kafirin idan ya tashi tafiya wuta da fuskar zai tafi sai sahabbai suka ce da fuska ya manzo Allah manzo Allah ya ce da fuska sai suka ce da yaya sai ya ce Allah da ya tashi yake tafiya da kafa shi zai tashi ya tafi da fuska yanzu dide ka kafafuwanka nawa ne guda biyu jaki kafan shi nawa ne guda hudu miciji kuma fa yana da kafa shine Allah yake wa minhum man yamshi ala rijlayni wa minhum man yamshi ala arba wa minhum man yamshi ala qadamayni wasu kafa biyu wasu hudu wasu kuma da ciki suke ja to sannan duba da burdinka duk yadda ka bada wuta ka hada giya ka bada wuta ka bada wuta ka bada wuta zai yi gaba sai ka murda giya ko sai ka banna to dubi ka kai kuma in ka tashi tafiya da giya nawa kake tashi an taba ganin inda giyar ka take babu sai da haka Allah yana da iko akan komai abinda malam mahmud az-zamakhshari yake cewa tsarki da daukaka sun tabbata ga Allah duk abinda Allah ya ga dama yayi hikima su yayi kuma duk aikin Allah akwai hikima a ciki a karkashin wannan zai baka damar ka samu gamsuwa da yaqini cewa Allah shine mahalicin komai ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to shine sai malamin yake cewa wa hadhihi al-ajnasu al-ma'duda malamin ce waɗannan jinsuna na harufa waɗanda aka lissafa su cewa da harafi mai sauti da harafi wanda yake ƙasa ƙasa makfiratun bil madhkura minha malamin ce suna cike da waɗannan da aka ambata a farko farkon alqur'ani suna nan da yawa وقد علمت ان معظم الشيء وجله ينزل منزله كله malam yace kai kuma ka san cewa hakika mafi yawancin al'amuran waɗannan harufa da ainihin mafi dama daga cikin su suna matsayin abu guda ne a wurin Allah madaukakin sarki yamin hafuna lahadha ba'dhum fi hadha al-maqam kalaman to anan ne sai aka samu ainihin wato yamin malami sai ya tsaya sai ya lura da wata magana wadda a cikinta akwai matukar fasaha hadariya ta so ku to bari mu samu gabar tsaya sai mu tsaya insha Allah ta'ala yace wani malami ne ya fitar da magana anan fa qala sai yace la shakka anna hadhihi al-hurufa lam yuzhilha subhanahu wa ta'ala abaka wala sidda babu shakka waɗannan harufa Allah bai saukar da su dan wasa ba kamar yadda kuma Allah bai saukar da su haka siddan babu manufa ba wa man qala min al-jahala daga cikin wayaye wadanda ke cewa inna fil qur'ani ma huwa ta'abbud la ma'ana lahu bil kulliya faqad akhta'a khata'an kabira wadanda ke cewa daga cikin al-qur'ani akwai abubuwan da Allah ya saukar da su kawai dan dai a bauta wa Allah amma ba dan suna da ma'ana ba wato ba wata ma'ana ba wata hikima malai ce duk wanda ya faɗa haka yayi wayanci kuma ya aikata kuskure babba fa ta'ayyana anna laha ma'anan fi nafsi al-amr dan haka kenan lalle waɗannan harufa suna da ma'ana kun fahimta jama'a waɗannan harufa alif lam mim sad ha mim qaf mim suna da ma'ana amma al'amarin da ake so ka gane shi ne fa in sahalana fiha 'anil ma'sumi shay'an kulna bihi idan ya tabbata gare mu cewa an samu wata ma'anar su daga annabi wanda yake shine ma'asumi sai mu fassara kamar yadda annabi ya fassara wa illa idan kuwa ba a samu wata fassara daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba to malamin yake cewa waqafna haythu waqafna sai mu tsaya inda aka tsaida mu idan muna da fassara daga annabi sallallahu alaihi wasallama mu fassara idan ba mu da fassara daga annabi karmi ƙarya sai mu tsaya inda aka tsaida mu rashin samowa daga annabi ko kuma rashin ilimin mu to dalili ne akan nan aka tsaida mu sai mu tsaya domin zaka ga wasu suna fassara wasu harufa da cewa alifin Allah kenan lamun Allahu mimun Muhammadu sai kuma su fassara taha sai su ce taha din nan sai suna ne daga cikin sunayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafi sai ce suna ne daga cikin sunayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan fassarorin da suka yi ba su samo dalilinsa daga Allah ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ƙarƙashin wannan kuskure ne ka fassara cewa taha suna ne daga cikin sunayen annabi yafi suna ne daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam kuskure ne ka fassara alifin ka ce ma'anar shi Allahu lamun ka ce ma'anar shi ainihin wato Jibril sannan sai kuma mimin ka ce Muhammad wannan kuskure ne in ba ka da dalili ingantacce daga Allah ko daga annabi sai ka ce baka sani ba domin ba su daga cikin abubuwan da ban baka san fassararsu ba sannarka ko azuminka za su na ƙasa don haka abin da yake daidai shine abin da ka sani ka fassara abin da baka sani ba ka ce baka sani ba kamar da al'amarin shi ga Allah malam yake cewa don haka sai mu tsaya inda aka tsaida mu muna masu cewa amanna bihi amma mun yi imani da duk abin da yazo a alqur'ani domin kullum min indi rabbina duk gabaɗayan alqur'ani daga wurin Allah ne ubangijinmu walam yajma al'ulama fiha ala shay'in mu'ayyan malaman musulunci ba su taɓa haɗuwa akan wata fassara ayyamanniya ta waɗannan haruffan ba ka dai zin nau'in farko na malamai suka ce a mai da al'amarin ga Allah wannan magana ita ce daidai ita mu ma muka gamsu da ita don haka duk inda muka zo kan waɗannan haruffa ma damar da mu samu wani nasi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba za mu ce ilimin waɗannan haruffa ya tsayi da Allah maɗaukakin sarki sai mu tsaya a nan amma muna masu cewa mun yi imani gaba ɗaya daga Allah ne malamai ba su taɓa haɗuwa a kan fassara waɗansu harufa ko wani harafi ko wasu harufa daga cikin wannan da fassara ɗaya ba wa inna makhtalafu malamai saɓani suka yi faman zahara lahu ba'd al-aqwali bi dalilin fa alayhi ittiba'uhu malam yace dan haka duk wanda wata fassara ta bayyana gare shi ita ce take da ƙarfi saboda ƙarfin dalili to wajibi ya bi wannan fassara in yana da dalili wa illa in bai da dalili fa falyaqfu wajibi ne ya tsaya hatta ya tabayyana har sai al'amari ya bayyana gare shi hadha maqamun yace wannan ita ce matsaya kyakkyawa kana da dalili ka fassara ba ka da dalili ka ce baka sani ba saboda duk yadda kake jin matsayin Abu Bakar a cikin addinin musulunci da irin yadda sahabbai suka ce wa kana Abu Bakrin a alamana Abu Bakar duk ya fi mu ilimi amma wata ran sai aka ce mishi ranka ya dade sayyidina Abu Bakar menene fassarar wa inaban wa abba menene fassarar ta menene na wafakihatan wa abba wafakihatan wa abba menene fassarar ta yace wallahi ban sani ba aka ce kamar kai abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sai kai fa yace wallahi ban sani ba suka ce to ya zamu yace ban sani ba da suka matsa mai sai ce jama'a idan na fassara muku ayan nan ba da ilimi ba wata sama ne za ta lulluɓe ni a ranar alƙiyama wata ƙasa ce za ta ɗauke ni wani dalili nake da shi yace ban sani ba duk abin da baka sani ba girmanka da darajarka shi ne ka ce baka sani ba wanda ya sani ya yi jawabi amma idan ka sake kai magana ba tare da ilimi ba wallahi tallahi za ku haɗu da Allah shafa alqur'ani ya fi komai daraja daga cikin duniyar zance da Allah ya taɓa saukarwa daga cikin duk zance kuma da kake ji a duniya alqur'ani shi ne gaba domin zance ne na mafifici Allah maɗaukakin sarki mahalicci zance ne na maɗaukaki da ya halicci kowa da komai in ya zama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah yana ce mishi sami'uka salatansa za mu karantar da kai karatun da ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so ashe annabi na mantawa wani lokaci in Allah ya so haka ne ko ba haka ba haka ne dan haka Abu Dawud ya rawaito hadisi annabi na cikin neman ci wata ransa ya tsaya cik yayi aya ta baraka wato ruku'u da kai duk da sallah yace jama'a ubayi dan ka abba ya masallacin mu ubayi yace ina nan yace ya baka tashi ni ba da kajina ka kare yace amin ga Allah wallahi na dauka an shafe ta ni na ji tsoro ni kai ma ka kasa balle ni to annabi kenan da aka saukar da alquran ana kaiwa gabar da zai ce wallahu a'lam me yasa kai ba zaka kai wallahu a'lam ba me yasa zaka yi da'awar ka san komai na alqur'ani sai ka ce sai ka fassara shi ba ka ji cewa irin wannan ne ya ja mutane suka rinka fassara wasu abubuwa alqur'ani wanda Allah ya ba su alfi misali zamu zo mu bi wasu ayoyi a cikin wannan sura ta baqara wanda ba wanda ya san fassara waɗannan abubuwan sai ka rabu da su a haka misali Allah yace fa kul madrubu bi ba'dha Allah yace wa bani isra'ila idan kuka yanka samuwar nan sai ku dauko wani bangare na naman sai ku bugi mamacin haka Allah yace wani bangare Allah bai bayyana mana wani bangare ba annabi bai bayyana ba amma sai ka ji wani dan zangayi yace harshen samuwar ne wani sheik sai ka ji yace bindin samuwar ne wani sai ka ji yace kunnanta ne waɗannan maganganun ba su da asali a cikin ilimin tafsiri tsuntsaye da annabi Ibrahim Allah maɗaukakin sarki ya nuna mishi yadda ake rayar da matattu Allah bai bayyana sunan tsuntsayen ba annabi bai bayyana sunan tsuntsayen ba in ka zo kai ma sai ka ce tsuntsaye sai ka wuce amma sai da wani ya zo yana tafsirin alqur'ani sai ya ce da gauraka ne da cibikowa da zakara da balbula wani kuma yace da hankaka madadin balbila a ina ka samu a cikin alqur'ani Allah ya kira wannan tsararren mutum da cewa as-samiri amma yau ko ina ka je sai ka ji an ce Musa as-samiri Musa annabi ne samiri kuma shine wannan fajiri ba Musa samiri ba as-samiri haka Allah ya kira shi to idan ka dubi fassarorin alqur'ani a bisa wannan tsarin sai ka zauna lafiya inda ka kai Allah ya fassara ka fassara inda ka kai annabi ya fassara ka fassara inda ka kai kana da dalilin fassara daga manyan malamai magabata ka fassara ba ka da dalili sai ka ja baki kai shi za ka ga cewa duk abin da baka san fassara shi din nan ba ko kuma malamai da suka yi fassara shi ba rashin sanin fassara ba ta rage musulmi da komai yanzu aka ce maka hangin cikinka wannan kala ne mita nawa ne me zai kare ka da in ka san hanjin cikinka inci nawa ne ko mita nawa ne wajen adadin buɗe bakin da zaka ci babu dan haka baka buƙatar ka san hanjin cikinka mita nawa ne dan haka baka taɓa ganin wani ɓangare ya je wurin doctor ya ce ai mishi scan ai mishi x-ray dan yana son ya gane hanjin cikin shi mita nawa ne ko kuma inci nawa ne ko kuma yayi kwanta saboda ya san irin yadda zai rinka jefa lomomi suna sauka da sauki baka da alaƙar sanin haka wajen ka samar da ƙoshi ko rashin ƙoshi a ƙarƙashin haka jama'a malam ya kawo mana ƙa'ida babba a nan wadda ita wannan ƙa'ida ita ce kar ka faɗi sai abin da Allah ya faɗi kar ka fassara sai abin da Allah ya fassara domin wanda duk ya faɗi wata magana a cikin littafin Allah da jahilci to san cewa ta kawwala ala Allahi bi ghairi ilmi yayi wa Allah ƙarya ba tare da hujja ba Allah ko a cikin alqur'ani yayi tsawa daga cikin tsawar bai waje har annabi shi ba sai ce walau ta kawwala alaina ba'd alaqawil la akhadnahu bil yamin da annabi zai yi wata ƙarya ya danganta wa Allah Allah yake da ya kama shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi fa bai taɓa yi ba amma nan kalmar bahaushe ce da ke cewa a tauna akuwa don aya ta ji tsoro in ya zama an ja kunnen annabi sallallahu alaihi wasallam ina ni ina kai kamar annabi Dawud da Allah ya ce ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nas bil haqq ko bil qist wa la tattabi' al hawa Allah ya ce wa annabi Dawud ya sanya shi jagora a bayan kasa yayi adalci tsakanin mutane kar ya bi son zuciya annabin Allah Dawud ba zai bi son zuciya ba amma ana gargadin annabi Dawuda ne amma a fakaice da ni da kai ake ce mana. Saboda haka duk wanda Allah ya danka wannan alqur'ani a hannun shi ya san cewa amana ce ta Allah madaukakin sarki, sannan wannan fassara alqur'ani kuma amanar manzon Allah ce. Duk wanda ya ci amanar musulmi ya fassara musu alqur'ani ba da abin da Allah ya aiko annabin shi da shi ba sallallahu alaihi wasallama, za su haɗu da Allah kuma za su haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa annabi ke cewa man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar, wanda ya faɗi magana da ban faɗi ba ya danganta min ke tattala mazaunin shi a wuta. Don haka jama'ar musulmi ba yawaita tafsiri kowane masallaci da kowace makaranta da kowane gidan rediyo ba, amma ko ka karanci ilimin tafsiri a hannun masana waɗanda za ka bi dokokin yin tafsirin da ba za su kai ka zuwa ga halaka ba, domin dai ka ji shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallama ba kawai ya saba alqur'ani yana fassara shi ba, sai da Allah ya ce sanuqri'uka fala tansa, Allah ya mishi alƙawarin zai karantar da shi, kai ya karantar da kai yana karantar da abin da aka karantar da shi, da aka karantar da shi kuma sai Allah ya dora mishi aikin bayyana shi, yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, mun saukar maka da alqur'ani dan ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan aikin, sahabbai sun yi wannan aikin, tabi'ai sun yi wannan aikin, tabi'u tabi'i ne sun yi, har aka zo kan manyan malamai almajiran almajiran tabi'u tabi'i ne su Ibn Jarir al-Tabari, waɗanda su ne suka fara farko-farkon zama su rubuta wa alqur'ani tafsiri gaba ɗayan shi, irin su al-allamatu al-ukbari waɗanda suke zauna suke bayyana larabcin da ke cikin alqur'ani. Yayi kokarin da suke shi ne kar ka je ka fassara alqur'ani ba da abin da Allah yake nufi ba, amma fa suna haka suna jan kunnen ka cewa to in aka je inda baka sani ba ka ce wa jama'a baka sani ba, duk yadda zaki kuma ka su zurma ka, ka je su sun so su zurma Abubakar, amma cewa yake in na fassara alqur'ani da san zuciya da jahilci babu ilimi, ranar lahira wacce ƙasa ce za ta ɗauke ni, wacce sama ce za ta lulluɓe ni. A yau idan kai ma'abocin sauraron tafsiran gidajen rediyo da talbijin ne, wata ayar in aka zata kana da yaƙinin malamin da aka jawa ita ya fassara ta da ƙarfin tuwo ne, to dole ne ba dole ba ne jama'a. Yanzu ne idan mahaifinka bai da lafiya, matarka ba ta da lafiya, ɗanka bai da lafiya, in so samu ne ka kwantar da su a kan gado a ɗakunansu ka ba su magani, kai musu tiyata, kai musu operation, kai musu duk abin da ba kai, amma kana ji kana gani za ka ɗauki mahaifinka ka kai shi wurin wani, ka ɗauki mahaifiyarka da matarka da ɗanka ka kai wurin wani, don me? Don ba ka da wannan ilimin. Jama'a, alqur'ani shi ne zai zama mutum ya shiga ɗaki ya yi nazarin fassarori na Hausa da na Turanci ya zo ya rawa ne ya ce zai fassara wa mutane, ba tare da ya tsaya ya koya ba, ba tare da ya san ƙa'idojin ba. Yemi ya hana ka ka ɗauki littafin physics da chemistry da biology da ilmomi na psychology da ilmomin da su ne ake zama likita, ka zauna ka karanta ka kulla kanka a ɗaki ka kawo ainihin farar riga ka sa ka naɗa kanka kai ne medical doctor na family, ana kiranka doctor of the family don asiriya rufu. So da dama za ka ji mutane sun ce to ni wannan malamin da kuka ji shi ne nake da shi, a'a, idan malamin ku bai cancanta wa muku tafsirin alqur'ani ba kuma kun kai buƙatuwar ku yi tafsirin alqur'ani ku saurari tafsirin alqur'ani, sai ku tafi ko ina ne sai ku ɗauko malamin da zai fassara muku alqur'ani. Saboda alqur'ani ba wasa ba ne. A lokacin da muke makarantun secondary, malamai da ke karantar da physics da chemistry da biology da mathematics a Najeriya ba su wadata ba, India ake zuwa ana ɗibo mana malamai Indiyoyi da Pakistan da Bangladesh su zo su karanta. A yanzu da Najeriya ta wadata da waɗannan malaman, da wahala ka je wata makarantar secondary ka samu mai koyar da biology India ne ko Pakistan ko Bangladesh. A shirke nan, idan har ba mu da malamin da zai karantar da mu tafsiri, wajibi ne sai mu takamas mu tafi gari ko anguwa ko masallacin da bamu je mu samu malami da zai mana. Amma ba daidai bane jama'a a ci amanar Allah ana karanta alqur'ani yadda aka so, a ci amanar fiyayyen halitta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ana fassara alqur'ani yadda aka so. Wallahi jama'a alqur'ani ya wuce ku yi mishi fahimta irin ta yan siyasa. Wani ya fito takara ka ce ku ma sai kun tsaya da dan takara, su ya mutuna tafsiri a masallacin su ku ce ku ma dole sai kun yi tafsiri a masallacin ku. Alqur'ani ya wuce wannan halin jama'a. Kabila sahabi irin Abdullahi dan Abbas sai da annabi ya mai addu'a tun ranar farko da aka haife shi a cikin Ka'aba, bayan ya mai hududa yake cewa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, Allah ka sanar da shi ilimin addini, Allah ka sanar da shi fassara alqur'ani. Yaron nan da ya girma wata ran annabi ya shiga ban daki saboda gaggawa, annabi bai dauki butar alwala ba. Yaron nan sai ya bi annabi da butar alwala a guje sai ya aje wa annabi ita sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya laliba hakan zai nemi dutse sai ya ji buta cike da ruwa. Annabi ya ji daɗi zuciyar shi ta sanyi, ya tsarki da wannan ruwa. Da ya fito sai ya ce wani ne ya kai min ruwa, sai aka ce dan yaron nan ne, sai annabi ya rungume shi ya sake cewa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, Allah ka sanar da shi ilimin addini, Allah ka koya mai fassara alqur'ani tun yana jariri har ya girma. Amma ana nan wata rana bayan annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce wa wani malami daga cikin malaman shi shine Umar, ya ce alabafa ta malam, wallahi akwai wata aya a Qur'ani na kada na raya ban san su waye Allah yake magana da su ba. Wasu mata ne guda biyu, Allah yake cewa in tatuba ila Allah fa qad saghat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah wa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir. Allah yake gargadin wasu mata a cikin alqur'ani yana ce musu to ku waɗannan mata ku bi kun yi laifi, idan da za ku tuba ku ji Allah shi ke nan zuciyarku ta karaya, Allah sai karɓi tuban ku ya gafarta muku. Amma wallahi in kuka ce za ku tsayar baya to Allah zai tsaya wa annabin shi, mala'ika Jibrilu zai tsaya wa annabin shi, sannan dukkan ne mutanen kirki za su tsaya wa annabi. Sai Allah ya ce kai ba nan ba, duk mala'iku ma za su taron dangi a kanku. Ibn Abbas ya ce waɗannan mata ne waɗannan, amma ya ce tsawon shekara da shekaru yana da tambaya, ya kasa tambayar malamin shi Umar, duk sanda zai tambaya sai ya ga kwarjinin Umar, ya ga Umar ya cika mai fuska. Ya ce ranan sai suka tafi aikin hajji, sai Umar sai ya ratsu yana kama ruwa. Ibn Abbas ya ce sai na bi shi da buta nan ma sai na kai mai. Wannan duk ana nuna mana irin yadda magabata suke da biyayya wajen neman ilimi da hidima ga malamai. Ibn Abbas din nan ibn baitin nabiyya, daga gidansa annabi ya fito, amma yau ga shi ya mai da kanshi almajirin Umar, yana biyayya sai da kafa har yana ganin kwarjinin Umar, ba koyaushe ne zai tare shi ya ce malam ina da tambaya ba. Sai da ya kai mai ruwa da Umar ya dawo, to sai ya ga Umar ya ji daɗi yana farin ciki yana murnar wannan ladabi da almajirin nan ne. Sai ya ga to yanzu na samu sarari, sai ya jefa tambaya, shi ne jefa tambaya, ya ce waɗanne mata ne? Sai Umar ya ce abin mamaki, mata a cikin gidanku, kana kwana a gidan baka sani ba? Ya ce ban sani ba. Ya ce to huma Aisha wa Hafsa, ce Aisha ce da Hafsa lafi suka taɓa wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi yana da wata baiwa mai suna Mariya. Mariya din nan mutuniyar ƙasar Masar ce, aka kawo ta a matsayin baiwa, to sai ta iya kula da miji, sai tana ɗan tattalawa annabi duk wani abu da ta san annabi na so, sai ta gyara ta tattala a ɗakin shi. Daga ciki akwai zuma, annabi yana son zuma, don haka kullum ɗakin ta zai rabuwa da zuma. Sai annabi ya shiga ɗakin ta sai ya sha zuma, sai yana jin daɗi yana shi mata albarka. To abinka da mata madadin ke kuma ki fahimci cewa yana son kaza ke ma ki kullo ta nan, ke kuma ki fahimci yana son kaza ke ma ki kullo ta nan. Sai suka je suka yi tare da Aisha da Hafsa, sai suka ce muna nan gidan za a kawo ni za ta wakisi sina na mutanen Misra ba ta san mu ƴan Makka da Madina ba ne kaza kaza. to ya za a yi mata, sai wannan ta ce abin da za a yi idan ya shiga ɗakin ya sha zuma, in ya shigo ɗakin ki ki kau da kai, in ya ce lafiya ki ce bakinka na wari. Kai mata a uzubin lahinan nisa'i, amma min makarin nisa'i za ka ce, min makarin nisa'i. Yanzu annabi ba ake wa taro, Aisha ta ce wannan shawara ta yi, Hafsa to a tafa aka tafa shi ke nan, ba haka suke yi ba, in suka kai wata gaba sai a tafa, a ce rabu da shi muna nan zai zo. Iloko sai aka ga ya shiga ɗaki ya sha zuma, sai kowace ta koma ɗakinta, yana shan zuma ya fito daga ɗakin Mariya sai ya shiga ɗakin Aisha, sai Aisha ta kai da bakinta. Ita lafiya kike kai da baki kana lafiya ce bakinka yana wari ne, ce ba wani abu fa, zuma ce na sha kai, wannan zuma dai kai a wuri Allah, duk Allah ya ce zuma ce na sha, ba abin da na sha kai, wannan zuma dai, to ta sha wani abu mara kyau. Haka sai ga ɗakin Hafsa, ita ma haka sai ta raso kai wani irin abu ne haka, sai suna abin ne ba daɗi ba daɗi, sai ce to in dai zuma ce, in Allah ya so daga yana daina sha, sai fita sai suka tafa, haba mu na wasa ne suke sun yi nasara. Kaga sai haramta a kan shi, sai Allah ya saukar da aya, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi mardata azwajik, me yasa kake haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka, saboda matanka su ji daɗi, saboda kai Aisha da Hafsa ne, zuma ba haram bane, amma kai saboda Aisha ne da Hafsa. To wannan irin makirci suka kulla suka shiga suka fita suka shiga suka fita, kai ran nan ita ma Mariyar sai da suka yi wa annabi a kanta gaba ɗaya. Annabi ya Hafsa ta yi tafiya gidansu, sai annabi ya kira Mariya, sai ya faɗi da ita a ɗakin Hafsa, tana dawowa shi kenan, sai ta samu al'amari ga yadda ya faru, sai ranta ya ɓaci, sai ta ce to idan har kana son wannan maganar in rufe asiri kar in faɗa wa kowa, to ka ce daga yau ka haramta wa kanka Mariya. Ya ce to na haramta kaina Mariya, amma don Allah ki bar wannan abu a sirrance, kai in ba mata ba annabi kike wa sharaɗi wanda mala'ika ɗaya ya harare ki kawai shi ke nan, duk masu rukuwa ba za su iya dawo da ke ba, amma ka ji sai ta haƙura, sai haƙura nan ma suka zo suna murna, to ya haramta a kan shi Mariyar mu, shi ne Allah madaukakin sarki tausaya annabi, me yasa kake haramta a kanka abinda Allah ya halatta maka, saboda matanka su farin ciki? To shi ne suka shiga suna ta wannan ƙulle-ƙulle, to sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi. To kuwa annabi ba daɗi, amma Allah ne zai rama mishi, shi ne Allah ya ce to in da za ku tuba to ba laifi, Allah zai yafe muku, amma wallahi in kuka ce za ku yi wa annabi ƙayar baya, jama'a ku ji taron dangin da ba a taɓa yi mishi ba a duniya ba lahira, don ka gane in ka taɓa annabi gaba ɗaya duniyar nan sai Allah ya kifar da ita, kuma bai maka komai ba ma tukun. Yace fa inna Allaha huwa maulahu, Allah majibincin al'amarin shi ne wa Jibril da mala'ika Jibril wa salihul mu'min da dukkan mu'mini dukkan nan, kowa zai naɗa goren shi ya tafi akan Aisha da Hafsa saboda ba su bata manzon Allah. Sai ce wal mala'ikatu ba'da zalika zahir, mala'iku ma gaba ɗaya za su rufa wannan taron dangin za a tafi. To sai Abdullahi dan Abbas yace to yanzu ne na bana fasarar aya, yanzu ka dubi dan da ya sha addu'a tun ranar da aka mai hudba, annabi ne ya dauki yayin shi ne albarka ya sa mai a bakin shi, annabi yake rungume shi yake mishi addu'a, amma duk da haka bai san wace ce da wace ce, Allah yake cewa in ta tuba, amma bai san su wace, sai da malamin shi ya fassara mai. Yanzu da ka je kana fassara alqur'ani da ka jama'a zanzayi da karambani yau fa ya kai ma, akwai wuraren da Allah zai faɗi kaza a Qur'ani, sai ka je malamin tafsiri in yazo sai kawar da abin ya ce ba haka bane. Dauki misalai guda biyu, in ka karanta alqur'ani tun daga farkon shi har ƙarshen shi, Nuhu Allah ya kira shi da Nuhu ne, inna arsalna Nuhan ila qaumihi, mun aiko Nuhu zuwa ga mutanen shi, idan ka karanta hadisin sahih Muslim zaka ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya kiraye shi da Nuhu, amma an kafa sai ka ji sun ce wai ba sunan shi Nuhu ba, sai sunan shi Abdul Ghaffar. Aina kuka samu haka idan ka karanta alqur'ani zaka ji Allah yana cewa ya iz qala ibrahim li abihi azara, ka tuna musu sanda ibrahim ya ce wa baban shi azara. A cikin hadisin Muslim annabi ya ce yalqa ibrahim abahu azara, ibrahim zai haɗu da baban shi azara a ranar lahira. Amma sai ka ji sun ce azara ba baban shi bane, kawun shi ne. Subhanallah, Allah ya ce baban shi ne, kai ka ce ba baban shi ba. Allah ya ce sunan shi annabi Nuhu, kai ka ce ba sunan shi kenan ba sunan shi Abdul Ghaffar. A ina aka yi rabin sunan? Wane ne limamin wannan sunan? Za ka iya ƙaryata Allah ka gaskata wani limami akan annabi Nuhu? Saboda haka jama'a, Qur'ani ya yi ta yadda mutane suke tunani. Allah ya faɗi magana ka zo ka sauya ta. Wannan yana daga cikin abubuwan da Allah ya tuhumci Yahudawa a kai, yake cewa yuharrifuna al-kalima an mawadi'i, suna canza maganar Allah daga yadda take. Wannan su hazzan mimma dhukiru bihi, suka manta wa'azin da aka yi musu game da cewa ya riƙe at-taura littafin Allah ce. Al-Qur'ani littafin Allah ne jama'a. Jarida wannan idan aka zo ruwaito wani labari wani lokacin akan saka ya suna ko? Don aka saka ya suna, kai ma in ka zo ka saka ya, sai kana da dalilin da za ka bayyana. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'ar musulmi za mu saurara a nan, muna so mu gabatar da ƴan uwa musulmi wani ainihin wato ɗan uwa wanda yana tare da wasu ƴan uwan musulmi alhamdulillahi. Allah madaukakin sarki ya nufe shi da alheri da albarka a cikin wannan wata mai daraja, ya bayyana ainihin wato sha'awar shi da ya shiga addinin musulunci. A zahiri ya daɗe yana karantar halayen musulmi, yana ainihin sauraron wa'azin da musulmi suke, yana kuma lura da mu'amala da yake da musulmi. To shi ne a cikin wannan wata mai albarka Allah ya nufe shi da ya faɗi kalma mafi girma, kalmatu taqwa ita ce kalmar la ilaha illallah. To Bahaushe ya ce waka bakin ne ita tafi baɗi, kamar yadda kuma Bahaushe ya ainihin ce kar in a ruwa kin wannan ci mishi albasa. Za mu bar bawan Allah nan ya dan ainihin wato bayyana mana kaɗan daga cikin dalilan da suka sa ya karɓi addinin musulunci. Amma ina son ku san su ɗan uwa da suka musuluntar da shi ɗin nan, wato na yaba musu akan abin da suka yi. Wato idan mutum ya zo wurin ka ya ce zai musulunta, karka ce bari in kai ka wurin malam, in sauri ka ce mishi to faɗi la ilaha illallah. To idan ya faɗi la ilaha illallah zai ka ce to zo mu je wurin malam maka jawabi. Saboda ita la ilaha illallah din ba a jinkiri. Malamai suka ce ko limamin juma'a ne yake hudubar juma'a, wani ya ɗaga hannu ya ce zan musulunta. Limin ya fara inna alhamdulillah sai ya tsaya sai ce faɗi la ilaha illallah, in ya faɗi sannan limin ya ci gaba da huduba. Saboda haka ɗan uwa, mu maka maraba zuwa cikin wannan addini namu na musulunci, amma kaɗan za mu so mu ji ainihin sunanka da wasu bayanai waɗanda ainihin insha Allah ta'ala suke ainihin ɗauke da shi. Bismillah, zauna a nan insha Allah ta'ala.
Yawa, suna na musu tsawo yin arin da ta hannu rashin lafiya su da na zuwuri ita yana ikatin sultan su dusa. To yanzu na zai yi yawan da suke zuwa manajin suwa da sauransu duka suna duba yin shawarar da za su ba su su ce to abin da ya kamata in yi ya bace mu furta zan samu lafiya shi ne sai ko na buga na ga ya bace shi ne na kuce to shi wannan malam da muke gida ɗaya da shi ya ce su yi kawo.
Alhamdulillah,
to mu ne maka maraba cikin addinin musulunci. Allah madaukakin sarki ya albarkace ka, kuma Allah ya kare ka da lafiya, Allah kuma ya tabbatar maka da imaninka. Shi wannan addini namu dama na Allah ne, ba na kowa bane. Na haka a yau da ka karbi addinin musulunci da mu da kai duk darajar mu ɗaya da kai, ba mu fi ka ba, ba ka fi mu ba, sai dai da gwargwadon yadda za ka tsoraci Allah ko mu tsoraci Allah, to da haka ne Allah zai auna. Na haka muna yi maka fatan Allah ya ƙara taimaka maka wajen ya ƙara riƙe maka imaninka, sannan kuma ka sani da cewa shi addini ana yin shi don Allah ne, ba a yin shi don samun jami ko aiki ko wata manufa daban. Amma kuma ta iya yiwuwa a cikin haka sai ka ga Allah ya albarkace ka da ƙarin samun haske a cikin rayuwa, saboda duk wanda ya kyautata wa Allah, Allah yana kyautata mishi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki, Allah ya taimake ka akan wannan addini da ka shigo, kuma mu kuma Allah ya taya mu wajen ɗan uwantaka da kai, da kuma kyautata maka domin ka ƙara fahimtar hasken wannan addini. Sa'annan addinin musulunci addini ne na ilimi. Ina ba ka shawarar cewa ka samu wani cikin ƴan uwa musulmi da kuke tare a gida ɗaya ɗin nan, ko kuma wani wanda ya daɗe a cikin addini ka ga yana zuwa ɗaukan karatu, ya rinƙa bi yana biya maka a hankali insha Allah. Mu kuma insha Allah za mu taimaka maka da wasu kasusuwa na rediyo da na video, da kuma wasu littattafai waɗanda aka rubuta su da harshen Turanci ko da harshen Hausa, da ikon Allah waɗanda za su taimaka maka ka rinƙa karanta su. Amma ka sani da cewa duk abin da ya ɗaure maka kai a musulunci, to za ka rinƙa kana tambaya. An ce na tambayi baya ɓata. Muna roƙon Allah, Allah ya albarkace ka a cikin wannan addini, Allah ya albarkace zuriyarka, Allah kuma ya riƙe maka wannan imani naka tare da namu. Mu kuma Allah ya ba mu ladan wannan ƴan uwantaka, sannan su maƙwabtanka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri. Mun gode mu ne maka addu'a ta alheri. Assalamu alaikum. Na? Yace wai sunan da na? To kun ji sunan malamin, Malam Nuhu Ibrahim. To muna yi maka addu'a, Allah ya haɗa ka da surayen manya-manyan annabawa daga cikin annabawan Allah. Yanzu ka ji muna tarihin Annabi Nuhu, Annabi Ibrahim kuma uban annabawa ne. To muna yi maka maraba waɗannan sunaye, Allah ya albarkace ka da albarkar da ke cikinsu. Allah ya sa albarka. Mun gode, Allah ya saka da alheri. Jama'a, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓa mana. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.